Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almusi Garba. Shugaban mataimakin shugaban Amurka Mike Pence na daga cikin dimbin Amurkawa da ajiye jama'a suka yi karama tare da yin bankwana ga marigayi Senator John McCain. Mike Pence ya kasance ya ce dadaddan dan majalisar dattawan Amurka, wanda kuma ya kasance jarumi wurin yaki, ya aiwatar da manyan ayyuka ciki har ma da waɗanda suka fi ƙarfin sa. Ya ce shugaban kasa ya umurce ni in kasance a nan a madadin wannan kasar wadda ke yaba ma wannan gwani nata, wanda ya bauta mu kasar mu a tsawon rayuwarsa a matsayin soja da kuma farar hula. Pence ya faɗi hakan ne a hidimar da aka yi jiya jama'a a ginin majalisar tarayyar Amurka. Ɗaruruwan 'yan majalisa da ma'aikatansu ne suka halarci hidimar, wacce Amurkawa 30 ne kadai aka taɓa yi musu irin ta a tarihin kasar. An dora akwatin gawar makin akan wata marika wadda ake kiranta katafol, wadda aka yi amfani da ita a karon farko a shekara ta 1864, lokacin da aka dora akwatin gawar shugaba Abraham Lincoln a kanta. Ba a gayyaci shugaba Donald Trump wurin hidimar ta jiya jama'a ba, da kuma duk wani abin da ya shafi jana'izar makin, wadda za a yi gobe Lahadi saboda mummunar tankiyar da ta kasance tsakaninsa da mamacin mahaifiyar McCain, wadda ta yi shekaru 106 a duniya, da matarsa da kuma 'ya'yansa 7 sun kasance wurin hidimar ta jiya jumma'a. A halin da ake ciki kuma, tsohon shugaban Amurka Bill Clinton da shahararren 'yan wasannin koko 'yan wasannin nishadantarwa da suka hada da Tyler Perry da Chesley Tyson na daga cikin dimbin mutanen da suka yi jinjina da bankwana ga shahararriyar mawakiyar nan bakar fata Aretha Franklin a wata hidimar rasuwarta da aka yi a birnin Detroit a jiya jumma'ar. Ta kasance mai yin komai a rayuwarta gaba gadi, ba wai bata fuskanci abin tsoro bane, ta dai jure ne mu abubuwan ban tsoro. Abinda Clinton ya faɗa kenan game da Aretha Franklin, wacce ta rasu ranar 16 ga watan Agusta sanadiyar cutar kansa tana mai shekaru 78 a duniya. To karfa a shafa, ana shan labaran ne daga sashin Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar janye Amurka daga kungiyar cinikayyar duniya da WTO, muddin kungiyar ta kasa kintsakanta. Muddin suka kasa tsara kansu zan janye daga kungiyar WTO, abinda Trump ya gaya ma kafar labarai ta Bloomberg kenan a ranar Alhamis. Trump ya ce yarjejeniyar kafa kungiyar ta WTO ce yarjejeniya mafi muni cikin yarjejeniyar cinikayya da aka taɓa yi a duniya. Janyewar Amurka na iya yin illa ga kungiyar ta WTO, wadda madogara ce ga tsarin cinikayyar duniya, wadda kuma Amurka ta takarwa wajen kafa ta. Wani dan majalisar dokokin kasar Uganda wanda ake zargin cewa jami'an tsaro ne suka gana masa gwale-gwale, an amince masa zuwa nan Amurka jinya, abinda wani dan rajin demokradiyya ya gaya Muryar Amurka kenan. Kiwanuga Lawrence Erens Sereku, wanda ke da zama a jihar New York, ya gaya Muryar Amurka cewa an fitar da Robert Kyalungui daga asibitin Kampala, inda aka tsare shi a da, kuma an gazaya da shi filin jirgin sama kan hanyarsa ta zuwa Amurka. Sereku ya ce ya yi magana da iyalin Kyalunga jin kadan bayan jin wannan labari a birnin Kampala. Iyalin nasa na kan kokarin sama musu tikitin jirgin sama, a cewar Sereku. Hare-hare masu nasaba da tsanar 'yan kasashen waje sun karu a Afirka ta Kudu cikin makonnin da suka gabata, ta yadda aka kashe 'yan kasashen waje akalla 4, a wasu tashi-tashin hankulan da mafusatan ƴan ƙasar suka yi saboda zargin wai ƴan ƙasashen wajen na raba su da ayyukan yi. Da safiyar jiya Juma'a ma wata sabuwar jam'iyyar siyasa mai tsanar ƴan ƙasashen waje ta yi gangami a birnin Johannesburg inda ta buƙaci duk wanda ba ɗan ƙasar ta Afirka ta Kudu ba ya fice daga ƙasar. Masu zanga-zangar waɗanda suka yi maci a tsakiyar birnin Johannesburg sun buƙaci da a ta sake duk wani baƙon hauren da ke ƙasar zuwa ƙarshen wannan shekarar. An kashe Alexander Sharantsenko, shugaban ɗan awaren da ke kiran kansu ɗan ƙasar jamhuriyar jama'ar wato jama'ar Donetsk da ke da Rasha ke goya baya.
Duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a ran birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike ka da rabon wani. Marigayi mamman shata ka tsine kenan a daula barka da asuba
ina kwana Alhaji Usman
lafiya lau Allah kai mu gaba ɗaya mu sauke
fara ka san ka zama Alhaji yanzu iyalai sun dawo daga Najeriya an ƙara maka da Alhaji da komai
wallahi alhamdulillah kan da lafiya
to barka barka da dawowa
to amin amin sannu to ke ma sai mu ce barkar da zuwa yar diyan mu
haka ne
yauwa Samina an shigo gari.
Samina an shigo gari.
To Allah Ubangiji ya raya mana su da albarka gaba daya.
To amin amin.
Daula yau bayan mun yi gaishe-gaishe zamu tabo wani bangare ne akwai wani sabon littafi da jiya aka sake shi na tarihin marigayi shi Dr. Mamman Shata Katsina.
Wannan littafin kam kowa zai so ya karanta shi daga jiya ce jiya mun.
To na tattauna ni da dan mai soro wato Hafsat kenan mun tattauna tare da shi akan muhimmancin wannan rubutu da muhimmancin
muhimmancin adana tarihi da makamantan irin su shata suka bari ko kuma wasu mutane da suke suna cikin al'umma. Amma kafin sannan sai mun fara da gaishe-gaishe saboda haka bari in baki dama ki gaisuwa.
To bari mu fara da gaisuwar ta'aziyya. Filin a bari ya huce yana mika sakon gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalai da kuma kasar gaba daya, kasar Jamhuriyar Niger. Ta'aziyya akan rasuwar tsohon ministan kudi na kasar Niger din. Wato Saidan Sidibe wanda Allah ya karba ran shi jiya. Muna mika ta'aziyyar mu kuma Allah ya mashi rahama, mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan.
To amin amin daula. To kafin ki gaisuwar ni ma akwai wata ta'aziyya ce bari in dan mika na rasuwar wani shahararren dan wasan kwaikwayo a jihar Kaduna, wato Ayuba Tandu, wanda sunan shi na wasan kwaikwayo ana ce mai Tandu din ne. Sai ake kiran shi Ayuba Tandu. Allah ya masa rasuwa kamar ɗan makonni biyu zuwa uku sai daga baya na ji labari, wanda kuma sai mu ce Allah Ubangiji ya gafarta masa, ya sa ya huta duk wanda suka mutu, Allah ya ji kansu duka, ya gafarta musu, ya kyauta ƙarshen mu.
Amin ya rabbil alamin. To bari mu koma dandalin Facebook domin mika sakon gaisuwar mu na a bari ya huce. Sakon gaisuwar mu na a bari ya huce ya zuwa ga Khadijatu Harun Sarki. Tare da Mustapha Wada, gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Ali Yaro Sheka da kuma Alhaji Fici Darma. Fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Mustapha Alhassan tare da Kabiru Abdullahi da kuma Zaharaddin Yakubu. Gaisuwar fatan alherin mu daga filin a bari ya huce zuwa ga Abdulrazak Muhammad Abdullahi da Umar Faruk da Awalu Mahmud. Muna mika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Nafi Usani Ali Kwalli da Usman Sani Usman da kuma Turaki Dahiru. Fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga Kafayat Abdulyaki da Atiku Bature tare da Hassan Lawal. Sai da ƙarshe takardar da ke hannuna, gaisuwar fatan alheri zuwa ga Dan Sutura Kofar Mata tare da Hassan Yarima da kuma Nura Muhammad Abu Islam. To jama'a, da fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
To amin amin. To kafin in jiga kida barin dan mika dan wani sakonni guda biyu haka, muna taya Sheikh Dr. Nazifi Yunusa murnar daurin auren yarsa Surayya Nazifi da angonta Aminu Umar, wanda za a daura a yau a sabar dinnan a unguwar Rogo dake Jos ta jihar Filato, wanda kuma Allah ya bada zaman lafiya muke fata da alherin sa ya bada kuma zuriya ta gari. To bayan wannan kuma sai sakon gaisuwar fatan alheri zuwa kasar Ghana, inda zamu yi gaisuwar alheri zuwa ga Alhaji Lukman Abbas da uwar gidansa Hajiya Zubaida, sai kuma abokansa Alhaji Nuru da Alhaji Sulaiman duk a Kumasi dake kasar Ghana. Saboda haka in kuna Kumasi sai ku je gaba da sauraron mu ta Alfa Radio
domin jin shirye-shiryen mu
haka yake
da radio da talabijin ma.
Gaskiya ne daula, yanzu bari mu dan shakata da marigayi mun shata kafin mu koma ga marubucin littafin da haka.
Nan aziza ki lalla raba mai mota dodo kanan alijan yaro da san kalife na daraba yana da da ba le ga da la la anyo bodo bodo da ba da mba na Shida Alhaji Yalo Gani da Umaru Halima Bujona Alhaji Amanda Da Shida da Hina Nana Kota Ina Badai Kamana Kundulu Mam.
To barka da dawa, daula kamar yadda muka alƙawari mun dawo.
To barka mu da shakatawa. To masu sauraron mu, ga hiran da Usman Ahmad Kabara suka yi da Hassan Bello dan mai soro da wanda ya wallafa wannan littafin akan Dr. Mamman Shata.
Assalamu alaikum, sunana Ibrahim Shebe, ni ne marubuci kuma dan jarida wanda ya rubuta littafi mai suna Shata Ikon Allah, wanda ke shine tarihin Alhaji Muhammad Shata wanda ya fito a yau ranar Juma'a din nan.
Malam Ibrahim Shemi, muna son mu san menene wannan littafi kuma Shata ikon Allah din nan da ka rubuta yaya aka yi? Zaka iya gaya mana wani abu kai ne da ka faro da yanda aka tsaya yanzu har aka gama cewa an sake masa wasu tsare-tsaren da mutane suke shauƙin ganin wannan littafin?
Wato tun a shekara ta 2006, wato shekara 12 yanzu kenan, akwai littafi wanda muka fitar mai suna Shata ikon Allah wanda ni na rubuta, amma kuma akwai gudunmawa ta wasu mutum uku. To bayan an kaddamar da littafin ya fita, sai muka yi shawarar cewar mu haɗu mu sake duban sa, mu sake rubuta shi da sauransu. To amma sai hakan bata samu ba, sauran kowa ya kama gaban sa, wani ma ya dauki wannan littafi ya je badala shi ya nasa ya fito da wani. To shine ni kuma sai na kudur aniyar cewar sai na tabbatar da cewa wannan littafi an fito da shi din. To shine yanzu bayan shekara 12 nan da ayyukan da nayi da sauransu ba dare ba rana da aka sake buga shi, shine sake fitowa wannan Juma'a.
A to bayan wannan menene yasa yanzu a Najeriya in ana maganar littafi ko kuma tarihin marigayi Mamman Shata, abin da yake fara zuwa ran mutane na wanda suka san wannan tarihin dole ne sai an saka a ciki, in ba ce kai ne na farko ba da za a fara tunawa. Me ya ja hankalinka akan maida hankali akan littafin Shata ne ko kuma tarihin shi marigayi Mamman Shata gaba daya?
To kamar da shi kansa Shata din yake faɗa cewa idan abu aka ce kai ka fara shi, sai wani zo daga baya ya shiga ko kuma ya jingina tare da kai, kuna tafiya tare, to dole ne fa idan za a yi magana ko da ma ya zarce ka, sai an ce ai kai ne ka fara. Balantana ni da shi Shatan da kansa na yi tarayya da shi, kuma shi ne ma ya sa ni wannan aiki, ko in ce shi ne ya amince bayan na kai masa shawara a cikin shekara ta 1991 cewa ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa. Kuma a wancan lokaci yawancin masu rubuta tarihin mutane sun fi maida hankali ne ga rubuta tarihin 'yan siyasa ko masu kuɗi, saboda a taron kaddamar da littafi a samu kuɗi. Ni kuma sai nake ganin wannan mutum ne mai basira, mai fasaha, don haka nake ganin ya kamata, saboda abubuwan da ya a rayuwa bai kamata a bar abin ya wuce ba, a taskace shi ya zama tarihi ba. To shi yasa zaka ga yake kuma nakan yi magana jefi-jefi, shi yasa zaka ga cewa idan ana maganar tarihin Mamman Shata akan tuno da cewa ai kuwa ni ina daga cikin wanda suka yi aiki a kai, ko kuma ni ne jagora.
To assalamu alaikum Malam Ibrahim, sunana Hafsa dan mai soro. Naji ka ce littafin nan kun faro da wasu, wato ba kai kadai ka fara ba, yanzu kuma ka ware ka ce kai kai kadai ka rubuta mishi suna da komai da komai, baka ganin hakan zai iya janyo muku matsala tsakanin ku da kai da wayannan mutanen ko kuwa?
A bana zamanin za a iya samun wata matsala, domin kamar yadda littafin ya fito za a ga sunana, ga sunayen mutanen da muka haɗu muka yi littafin tare da su, kuma ba wani abu ne da nayi dan wai in samu kuɗi in ci riba in gudu, a'a abu ne wanda na fito da shi saboda dole ya kamata a fito da shi din. Duk da yake babu wata rawa da suka sake takawa a wajen fito da littafin, amma nayi la'akari da cewa akwai gudunmawa da suka bayar, kuma tun daga bangon littafin in ka duba zaka ga sunayensu, ga sunana a ciki, kuma ga sunana, ga sunayensu.
Bayyana mana wannan sabon littafin da ka sake ingantawa na Mamman Shata din nan, me ya kunsa, menene sababbi a ciki, menene mutane za su yi tsammanin gani, yaya abin yake, kai mana bayani mu ji.
Tun da farko dai a wancan da muka yi na farko akwai kurakurai da sai bayan da littafin ya fito muka gansu, kuma waɗannan kurakurai an ci gaba da yaɗa su, domin ko shi wanda na ce maka ya ɗauki wancan littafin ya sake ya baddala shi ya fito da wani, ya ɗauki saboda waɗancan bayanan ya fi dogara da su, ya fito da waɗannan kurakuran a cikin nasa ɗin da ya fito da shi. Bari mu baka misali, kuskure babba da ake yi game da salsalar shi kanshi Alhaji Mamman Shata, da ake cewa ta ɓangaren uwa shi Fulata Borno ne ko ba Fulaci ne ta ɓangaren uwa. Ta ɓangaren uba an ce dama ba Fulaci ne, wanda ya haka ne. Ta ɓangaren uwa an ce ba Fulaci ne, mahaifiyarsa daga garin Tofa ba Fulata na ce. To kaga wannan kuskure ne, don ba Fulata na bace ba. Ni da na tashi na tafi har gidansu ita mahaifiyar tasa, na haɗu da 'yan uwan nata, muka zauna da su maza da mata, muka tattauna da su a cikin gidajen nasu. Sai na gano cewa ai ba Fulani bane, don cewa suka yi a'a mu ba Fulani bane, mu bari bari ne. domin kakan nasu wanda ya taso daga can bangaren jihar Borno yazo Tofa ya zauna babarbare ne ba bafalatani bane kowa ya san babarbare daban bafalatani daban kowa da yaransa da al'adarsa da komai kaga wannan kuskure ne idan aka ci gaba da cewa shata ta bangaren mahaifiyarsa bafalatani ne wato irin wannan kurakuran akwai su wanda aka gyara akwai kuma bayanai masu dimbin yawa na salsalar tasa tun daga farko kai har zuwa ƙarshen rayuwarsa waɗanda babu a wancan na farkon a wannan aka gano su aka zuba su a ciki domin na ƙarin hirarraki da mutane waɗanda ya kamata dama a yi magana su a wancan lokacin ba a samu ganin su ba an ji ta bakin su an ƙara yawa littafin bangaren hotuna ma kaga a wancan karan hotunan da aka saka ba su kai yawan waɗanda ke cikin wannan ba ko wajen ɗabi din a wancan karan nayi kokari na saka shafuka masu kala kaman guda 6 haka amma wannan shafi wajen 32 ne masu kala wanda suke dauke da hotuna wajen 90 ko sama da 90 wanda suka fito da kala sannan a wajen karshe din akwai karin bayanai da aka yi kamar akwai abin da ake kira bishiyar salsala ta mutum wanda za a nuna tun daga tsatsan shi har zuwa yanzu da ƴaƴan da ya haifa da jikoki da sauransu to wannan akwai hatta hotuna na iyalin shata din waɗanda ba a taɓa ganin wasu hotunan ba akwai a wannan bari mu haka misali akwai diyar shata ma wanda mu ba mu san cewa shata ya 24 ya haifa a rayuwarsa ba mun dauka 23 ne sai a wannan ƙarin binciken ne na gano cewa ai akwai wata guda daya wadda ta rasu wanda ba a yi magana ta ba a wancan karan duk da yake kuma an hira da mahaifiyarta sai a yanzu to waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka sa littafin ma maimakon shafi 500 da wani abu na wancan na farko wannan sai da ya haura shafi 1000 amma na zo na ƙara masa faɗi da girma ya dawo shafi 921
to yanzu kamar wani darasa ne a cikin wannan littafin naka wanda mawaƙan da na yanzu za su iya ɗauka
to darasan gaskiya sai dai a ɗauke su daga rayuwa ita kanta rayuwar shi Alhaji Umar Shata wato kowa ya san mutum ne an fi sanin shi a matsayin mawaƙi to amma kuma akwai abubuwa da yawa da yayi waɗanda ba na waƙa ba ne Shata dan siyasa ne babban dan siyasa domin wanda za a ce ya zama shugaban jam'iyya a karamar hukuma ko a kananan hukumomi gaskiya babban dan siyasa ne Shata babban manomi ne Shata babban dan kasuwa ne saboda yayi kasuwanci saboda haka za a daukar darasi daga nan cewa kada mawaka su dogara ga ita kanta waka ita kadai su ce ita ce za su yi musamman abinda ake gani kaman roko ne da sauransu su ya kasance suna hadawa da waɗansu na'o'i bayan haka ta bangaren iyali Shata cikakken mutum ne wanda yake da iyali yana da gida yana da matansa yana da ƴaƴansa kuma ya rike su ya kyautata musu sannan mutum ne wanda yake ya zauna lafiya da makotansa ya kuma taimaki jama'a domin kowa ya sani makotansa yakan taimaki jama'a yakan taimaki mutane na nesa ma misali akwai mutane da yawan gaske wanda Shata ya biya musu kuɗi suka je aikin haji suka dawo akwai mutane da ya ba su kuɗi suka jajare akwai direbobi waɗanda ya sai musu mota ma saboda su ci gaba da sana'ar su ta tuki ɗaya daga cikin su shine Alhaji Mamada Dan Sambo wanda Shata ke ya waƙe dinnan Shata ta taba sai masa mota akwai Alhaji Auri Gimba wani mahauci a Zaria wanda shi ma waƙarsa fitacciya ce Shata ta taimaka musu to irin waɗannan mutanen suna da yawan gaske darasi ne wannan ni a gani na cewa idan Allah ya taimake ka to kai ma ka taimaki jama'a sannan in za a dauki darasi daga wannan littafi darasin da zan ci ya kamata a dauka shine Shata dai mawaki ne a lokacin da fara tunanin rubutu akan rayuwarsa da yawa mutane suna ganin dan me zaka rubutu kan wani mawaki kawai to amma mutum ne mai basira mai fasaha ya kamata mutane su dauke birukansu da alƙalamansu su bazama wajen rubuta tarihin mutane wanda suka yi fice ko suka bada wata gudunmuwa ko suka wani abu na azo a gani wato mutanen nan ba dole sai mawaka ba mawakan ma akwai su da yawa waɗanda ba a yi tarihinsu ba to ai akwai malamai akwai ƴan siyasa da sauran shugabannin jama'a akwai sarakuna akwai ƴan jarida akwai manoma fitattu da sauran masana'o'i akwai ma waɗanda sun yi abu amma ba a ma sun yi ba
mutum ya zakulo ya rubuta ko da ba littafi kai ba ka dai rubuta akwai hanyoyi na zamani da yawa da za a taskace tarihin irin waɗannan mutanen saboda tanan mutane ƴan baya da ma na yanzu za su iya koyon darussa daga rayuwar irin waɗannan mutane ina ga shine ni babban darasi da nake gani da ya kamata a dauka daga fito da littafi irin wannan
tun kafin ka saki wannan littafin a yau juma'a dinnan da ake magana mutane da yawa suna kukan cewa ina za su je su samu wannan littafin ya kamata a ce manyan littattafai irin waɗannan za a same su in ka shiga yanar gizo kamar irin su Amazon irin su diddi inda ake sai da iTunes suwaye inda ake sai da littattafai ta yanar gizo da makamantan su kai a ina za a iya samu wannan littafin yaya za a yi zagaya ko ina lungu da sako a Najeriya ko a duniya yi wani tanaji kai masa a matsayinka na mawallafi kuma dan jarida da kasan irin wannan abubuwa
akwai wurare da yawa da muka lissafa ni da masu taimaka min wajen ya za a sayar da shi din kuma ya zuwa yanzu mun yada shi an kai shi Kano an kai Katsina an kai Abuja an kai Kaduna da sauransu sannan sauran wurare inda ba za mu iya kaiwa ba ko ba mu da wani a can mun buga lambobin waya da za a iya kira mu a ce ana bukata idan mutum yana bukata to za a iya tura masa maganar ke da kai koyo din da akwai wadanda aka tura musu zuwa Gombe da Bauchi wanda ta waya suka turo akwai wanda ya aiko daga jihar Zamfara ta waya ya turo shi ma an tura masa so da haka akwai wurare irin waɗannan da ake sayarwa amma ta bangaren hanyoyi na zamani misali kamar Amazon da ka ambata wannan gaskiya ba mu kai ga wannan matsayin ba kuma wani abu da ke son faɗa maka shine copy littafin da aka buga ba wasu masu yawa bane da za su ishi ko ina domin magana ce ta kuɗi wanda ba mu da ƙarfin da za mu irin wannan amma insha Allah idan hanya ta bude mu ga za mu iya za mu ci gaba kuma dabarar da muka shine ta hanyar ana sai da wannan to ana sake ci gaba da buga shi har sai an samu inda aka samu matsaya cewar yanzu bukata ko masu bukata sun dan ragu saboda ka sai a bar wanda ke kantinan sai da littafai su nema kamar wurare kamar su Arewa House da gidajen sai da littafai na jami'o'i kamar a Bayer University da sauransu
daga ƙarshe wani kira za ka yi wa marubuta masu tasowa duba da yadda kila yanzu ba su mai da hankali akan irin wayannan abubuwa ba sai dai kila irin rubuce-rubucen da kawai kuɗi zai kawo sannan kuma wace shawara kake da ita ga su makaranta irin wayannan littattafai
to shi rubutu dai sha'awa ne matasan mai yawanci sun fi mai da hankali wajen rubuta littafai na hikaya wato kamar labarai haka kuma yawanci jigon za ga soyayya ne an fi mai da hankali a nan shawarar da zan bada ita ce idan mutum yana da sha'awar tarihin mutane to ka zauna kai tunanin wani mutum wanda ya kamata a rubuta tarihin rayuwarsa kuma ka yi abin nan ba da tunanin cewar kana so wai ka samu kuɗi ba ne in kai a'a kana yi ne saboda tarihi don ka taskace rayuwar wannan mutum wanda ƴan baya za su yi koyi da abinda suka karanta na biyu idan za a aikin sai a yi shi mai inganci a tabbatar cewar an kashe kuɗi bakin gwargwado an kai matsayin da harkar ɗabi ya kai a wannan zamani namu ba ka ce ba duka yi shi kawai saboda sauƙin kuɗi ba sannan kamar yadda na faɗa akwai kafofi na zamani za ka iya buɗe website wato gidan yana inda za ka iya tara wasu bayanan ko da ba ka da kuɗi na buga littafi kana iya buɗe wani gidan yana inda za ka iya ba da tarihin wanda kake son ka ba tarihin rayuwarsa ka yi wannan ne a idan a ƙaru ba wai idan ka samu kuɗi ba wannan shi ne su kuma masu karatu shawarar da zan bayar ita ce idan har aka samu wani wanda ya ƙoƙari ya rubutu ba kawai na tarihin mutum ba ko da na hikaya din ne a bashi goyon baya ta hanyar a saya a karanta ko wato idan na sayarwa ne in kuma na sayarwa bane a karanta din a same shi a karanta dan a samu karuwa kuma a nuna an karanta din ta hanyar yin magana a gidajen jaridu da gidajen radio da television da kuma na social media da sauransu
mun gode sai wani lokaci kuma Malam Ibrahim Shemi
to madalla na gode Malam Usman
to madalla muna godiya Ibrahim Shemi sanni da wannan kokari
kuma da fatan marubuta na baya masu tasowa za su koyi da irin wayannan marubuta domin ganin cewa san ajiye mun adana har da mu duk a cikin jarida mu adana tarihi yadda ya kamata saboda ƴan baya
a turanci an ce abin nan keep memory alive
kwarai kuwa saboda in kai aka tana to ba za a manta ba
haka ne kam
anan za mu tattara ina mu sunana Usman Ahmad
tare da ni Daula Salim daga nan birnin Washington muke cewa ku huta lafiya sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu zamu sake kawo muku wani sabon shirin na abari
ya huce wanda masu magana ke cewa shi ke kawo rabon wani mun barku da mamman shata Madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi zamu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
Musique et info pour chacun. VOA.